Ya Allah, ya Allah, na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka tohto hui ba. Kuja maha tambaya ni keda.
Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku, da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ke farin cikin gabatar da shirin a yau Alhamis ta ukun karshe a shekara ta 2023. A ci gaba da waiwaya maganin mantuwa da tunawa masu sauraro yunkurin da shirin domin iyali yayi na haska fitila da kuma nazarin matsaloli da ke ciwa al'umma tuwa ƙwarya da nufin jawo hankalin masu ruwa da tsaki su dauki matakin kawo sauyi. Shirin ya nemi jin inda al'umma jamhuriyar Niger ke buƙatar ganin hukumomin ƙasar sun sa gaba da kuma ƙara mai da hankali akai a wannan shekarar. Batutuwa da suka ambata sun haɗa da matsalolin tsaro, harkokin ilimi, shan miyagun ƙwayoyi, samarwa matasa aikin yi da dai sauransu. Kada kai ku da nisa, ga abin da waɗanda wakiliyar mutamar Abari Tezan ta da su ke cewa.
Sunana Malam Nuru Malam Hamisu, anan garin da magara. Dangance da wannan shekara, mun fuskanci ƙwarai ƙalubale na rayuwa fiye da ma yadda ake zato. Mun cika ɗauka a kan mu nan Nijar, duk wani abu wanda talaka zai ji daɗin rayuwar shi, to ko menene daga bara zauwa bana kuɗin shilin kawai. Yanzu a taƙaice kaka ce muke ciki yanzu. Da kaka hatta da hatsi akan same shi $80, $70, $100, to a yanzu kakan hatsin $120, $130, $140. Gujiya da ake siya a kaka a siye ta $50, $60, yanzu $100. Kudi ya ƙara kudi, gaskiya an fuskanci ƙalubale. A ƙasai akwai matsala ta tsaro, kuma mu kanmu kullum ana fasaba da ana shigowa. Ga an bar kayan shaye-shaye bacci ɗiyan samari, in kika ga sirri mai goma suna tafiya. Takwas daga cikinsu in kika duba akwai abin da suke sha na miyagun ƙwayoyi. Man irin tashi hankali da ɗanka kana tamaka, ɗanka kana kafa-kafa da shi, gashi kana fama abin da za ka ruwa ma kanka asiri, sai ɗan yaje ya ɗauko maka wata magana da ba ita ba. Tashi hankali wani irin yau, in yaro na kwale ta yi Allah Allah ka ce ka ga ya je ya zo, in makaranta ya ce hankalinka a tashi, so ka ce ke ka ji sallama shi, sannan hankalinka ya kwanta. Makaranta kanta da ake yi, wannan makaranta ta boko, dibaci ga irin abubuwan da ake fuskanta a cikinta, dibaci ga ni makarantar kanta. Yanzu a ce ina da misali, yanzu yaro takwas a makaranta a matakin firamare, kowane yaro ɗaya sai an biya mishi jikka guda kuɗi na uwayen yara saboda sayan na kusa, saboda sayan alli, sayan abinda za a goge tabulo, wani mai gaji, wani sauransu. Kowane yaro ɗaya ga rayuwa ta yi tsada. Ina da biyu a matakin sakandare, kowane ya an biya mai jikka biyu, to kun ga ɗan lisi. To wani irin tsari ne magidanci zai yi wanda za a sassarta? Amma ya kamata a duba a gani gaskiya rayuwa ana cikin ugun tsananin rayuwa, ba ma tsanani na wasa. To kiran ma zuwa ga gwamnati, ana muna kira ga gwamnatin ƙasarmu a wayo-wayo, saboda a yanzu a nan ƙasai duk wani hanya da kika sani kowace iri ce wanda talaka zai ji daɗi, wallahi alhaji kake. Gwamnati ya kamata ya duba, in wakile ne yasa to yi wai wannan wakilan nashi. Lalle bana gwamnati an ringa sai da hatsi ma mai rage a Amerika, amma da abin da ake kaiwa ba zai ishi ba. Karce guda wanda yake da kai saman mutum da dubu da wani abu, magiranci dubu da wani abu, sai a kai abin da ba zai ishi mutum 30 ko mutum 40 ba a wannan wata. To ya kamata gwamnati ta duba, ta ɗora sikeli, ta auna abinci a hannun manoma, ta sa tallafi, ta maido shi, ta tabbatar da abin da ake saidawa ya je ga inda ya kamata. To sai a sa ido akan haka. Kuma harkar karatu, duk ƙasar mun yi kowace ƙasa arziki a duniya. Menene arziki? Muke da arzikin matasa. Mutanen ƙasar mu sama da mutum miliyan 17 matasa ne. A tsaya a nemi aiki a ba su, hatta da wanda suke tsare a gidan kurkuku, ka a iya kawai a tsare saka. Akwai ma wani kafinta, wani aikin moto, wani sudir, wani abu. Ƙungiyoyi su je a duba a gani wanda yake da ƙaramin laifi, a gyara, a gyara shi, a huddo shi, kar a kai ɓarawa akuya a gama da ɓarawar akuya. Harkar ilimi tana buƙatar kulawa ƙwarai nan shahar da magana. Yanzu a jarraba wadda aka yi matakin shiga jami'a na bana, ya da magana ɗin nan ba ya tsaso, kuma yara suna da sun yi karatu, ya kamata a gyara.
Aishatu, to wannan shekara dai ta bana dai ta zo ta wuce dai, yanzu dai zai mu ce alhamdulillah. Amma a cikin wannan shekarun dai mu dai gaskiya matsala ke da kai, ba kaɗan ba, matsala fanni kala-kala. Ga matsalolin abinci ya yi tsada, ga matsalolin rayuwarmu dai haka, ga mazajen mu sun mutu an kalkashe mu, mazaje an kalkashe mu, ɗiya ga su nan an bar mu da marayu. Abin da nake jan hankalin gwamnati, gwamnati ta samu ta taimaka mu da mu da iyalanmu. Ga rayuwa tsada, ga likita ga lokalkin ma da muke dan kwadai in diyan mu sun shiga su zama wani abu su dan tai mu tallafa mu ita ma lokalkin ga tana duka tana tangal-tangal ga wannan tashin hankalin tashin hankalin da ake an kalkashe yara duka an bar mu da marayu ga lokal ba ta kirki ba ga likita in diyan mu bismillahi an muka je kawai maganin matsalolin sayan magani ma tashin hankali ne musamman ma a cikin wannan harkokin matsalolin da mu mata yanzu mu mata gashi nan wahala muke sha gashi mun ma da jarin kirki kun gwamnati ta samu ta tallafa mu ta sama mun mu jari mu mata musamman mata a cikin kashi 100 mata tama kashi 80 duk mata ne suke shan wahala da diyan su da yara marayu an bar su suna wahala ana guje-guje duk in ka zo kai ne arman diya kai ne ba su abinci kai ne biya musu kudin lakwal dukkan abu kuma babu sana a kirki babu sana a kirki to muna roƙon gwamnati dan Allah dan Annabi ta mai da hankali wajen mata a taimaka ma mata musamman ma mata wanda mazajen su suka mutu an kashe musu diyan su an kashe musu yara ga sunan muna ta wahala da yara kuma babu sana'a da zamu yi rikakkama kama diyan mu mu biya musu lakwal a ba su jari a taimaka
su sunana Yarubaru Shamsuddin muna tuni da cewa alƙawarin da gwamnati yayi musamman abin da ya shahi aikin matasa tattalin arziki na ƙasa da kuma harkan ilimi abinda zamu ƙara tana ma gwamnati shine cewa alƙawara abinda ya shahi kamar da zancin da nayi matasa abu ne mai kyau a ƙara duba yanayin da matasa suke ciki duba da irin yadda ɗalibai yanzu kowane lokaci ga sunan sai yawa suke za a ce degree diploma iri-iri alhali matasa sun ƙare karatu kuma suna buƙata a sa su a yanayi mai kyau da cewa su samu aikin kenan abu ne wanda ya kamata a yi mai duba na musamman sannan kuma aka koma ɓangaren tattalin arziki za a ce mutane sun fuskanci matsi na tattalin arziki abinda ya shahi kasuwancinsu abinda ya shahi sori kenan shi ma abu ne wanda ya dace a ce an sake dubawa saboda a tallafa ma al'umman ƙasa su samu sassauci da sauƙin rayuwa inda aka duba kullun cikin tattalin arziki ƙasar Niger tana da arziki na ƙasa za a ce zinare ne za a ce man fetur ne da dama to amma ba a ganewa cikin yanayin da ɗan Niger yake rayuwa kenan ana iya samu matasa su samu aikin ko kuma a tallafa musu tunda akwai da yawa sun yi ilimi saman ya ne za a yi aiki su yi aiki a ma'aikatar tsaron ko kuma su taimaka dai su ma su sa hannunsu kenan tunda sun yi wannan karatun a ba su dama a sanya su su samu aiki ta wannan ɓangaren ta'addanci wanda matasa suke ta shiga ciki yau idan aka yi duba menene yake sa suna shiga ciki rashin wannan aiki ka yi karatu ka ƙare ka cancanci a ɗauke ku mun ba a ɗauke ka ba kenan a sayan da za a yi a forma wannan ɗaliban a taro su a yi wayan musu da kai abu ne mai matuƙar muhimmanci wanda zai ba su dama su zo su kama aikin ƙasa su yi kishin ƙasa kenan a kori ta'addanci a cikin ƙasar Niger ɓangaren shaye-shaye shi ma dai abu ne wanda gwamnati ya kamata ta ƙara ƙaimi ta ƙara ƙoƙari wajen wayar da al'umma duk da cewa akwai wasu ƙungiyoyi da dama a cikin jihohi wanda suna ƙoƙari akan wannan kenan ya dace gwamnati shi ma kama musu ya ƙara ba su goyon baya da tallafi wanda zai ba su dama su wayar da matasa saboda shaye-shaye za ku gani matashi cikin shekarun shi 25 da 6 ya shiga al'amarin shaye-shaye kun gani wannan ba a sa ran ya yi gobe mai kyau
kadan kenan daga cikin abubuwan da suka tsone wa al'ummar jamhuriyar Niger ido a farkon wannan shekarar sai dai babu shakka lamura sun sauya bayan juyin mulkin da aka yi watanni da suka shige sabili da haka za mu sake komawa domin neman sani da haska fitila kan abin da ya shafi ci gaban iyali da gina ƙasa muna godiya ta musamman ga wakiliyar mu Tamar Abari da ta bada gudunmuwa yayin kallabin shirin a wannan shekarar mai karewa sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da waɗansu batutuwan kada ku manta za ku iya samun dukkan batutuwan da muka taɓa wa shirin domin iyali a wannan shekara ta 2023 da ke karewa a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri
kai mata su ne duniya su ne dadin duniya mata su ne duniya su ne sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin 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 muke amma dadin bautar muke ji balle anti
mai gida
balle anti
mai gida